بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا من أقار الجدد قد يمك الله سبحانه وتعالى يقوم يقوم يوندي قام وأن يمتشين له جدر اللي تني يومنا ترى قوات الربيع الأول هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشكرا دبودة اليهودة أربعين دبيار أكدا ميلادية يومنا أشيرين دهود قوات ترى شكرا تدبودة أشيرين دهوكو من داونا مجلسي مي البركة أونا مركزي شيبيانا الخير مركز عبد الله بن عباس ومنشي قبلك راتونا لتافي مفسدات القلوب na wannan malami Salih Al-Munajjid. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara masa hakuri da jarabawa, ya kara masa imani, ya sa ya gama lafiya. Idan ƴan uwa suna biye, mun shiga wata gaba da take bayani akan fa'idojin da ake samu wurin saba ma bin san zuciya. Mun je malamin hakaito mana daga Umar bin Abdul Aziz cewa mafificin jihadi shine yakan zuciya. Mutum ya yaki zuciyarsa, ya takura ta, ya hana ta yin abin da ta nufata. To babu jihadi sama da haka. Wanda zai je ya yaki kafirai da makami, to bai kai wanda zai yaki zuciyarsa yin jihadi ba. Haka nan ya nakalto mana maganar Sufyan al-Thawri, inda yake bayani akan cewa mafi jarintan mutane shine wanda ke hana zuciyarsa abin da take so. Wannan shine jarimi, shine jajirtacce wanda zai takura zuciyarsa ya ki sakin mata ba duk abin da ta ce yayi zai yi ba, ba kuma duk abin da ba ta so ne zai bari ba. Sannan malamin ya hakaito mana maganar Sahal bin Abdullah, yanda yake cewa san zuciyanka ita ce cutarka, maganinka kuma ko kuma maganinta kuma shine saba ma bin san zuciya. Da haka idan ka daga kowa a cikin mutane ka ce menene babban cutansa, ita ce bin san zuciya. To yadda za a yi ya warke daga wannan bakar cuta shine ya saba ma wannan san zuciya tasa. To wannan commission fida ne malamin yayi da yake so ya kawo mana irin fa'idoji da irin nasara da alkhairai da za a samu idan an saba mu bin san zuciya. Sai ya kawo abu na daya, yace duk wanda ya saba mu san zuciyarsa zai dace da aljannan Allah subhanahu wataala. Gidan aljanna ba gidan wasa bace. Gidan aljanna gidan rahama ne da ni'ima da cin nasara da dadi wanda yake ba shi da iyaka kuma baya yankewa. Ni'ima idan ta samu, idan kana tsoron yankewanta, to bata cika ni'ima ba. Ni'imar aljanna in ka same ta bata yankewa. Babu wanda zai shiga aljanna sai a dawo a ce an canza shawara, yanzu an kore shi daga aljanna, ko kuma an dakatar da ni'imomin da yake samu daga aljanna. Babu. Idan mutum ya shiga aljanna, to ya shiga kenan tutur dindindin. Babu wani ranar yankewa, babu wata rana da za a ce ni'imar aljanna ya samu sassauci ga bawa. Da haka irin wannan katafariyar ni'ima wanda duk masu hankali suke faɗi tashi don su samu, masu imani suke faɗi tashi don su samu, to ita ce babban abin da bawa zai samu idan yana saba mu bin son zuciyarsa. Mala ya kawo mana fadin Allah subhanahu wataala, wa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wanda ya bi ya wanda ya ji tsoron Allah ya takura zuciyarsa ya hana ta abin da take nufata take sha'awanta, Allah subhanahu wataala ce fa innal jannata hiya al-ma'wa, to lalle gidan aljanna ita ce makomansa. To inda zamu tashi shine abu na biyu, inda malai ke cewa annajatu min ahwali yawmil mahshar, saba mu bin son zuciya na jawo mutum ya tsira daga wahalhalu da firgici na ranan tashin alkiyama. Shine yawmul mahshar, wato ranan da za a tashi, ranan da Allah subhanahu wataala zai tashi bayi. To wannan rana fa wannan yini tana cike da fitintunu da bala'o'i da tashin hankali da wahalhalu iri-iri. A fita daga can a fada can, a fita daga can a fada can, ba matsaya ɗaya bane, madakatayya ne da yawa. A fita can a fada can, a fita can a fada can, kuma duk cika na tashin hankali ne da wahalhalu da kakali kai. To babban abin da zai amintar da kai daga fitintunun ranar tashin alkiyama wannan yini ne tsanani, yawmun asir Allah ya kire shi, yawmun asir yau, wato yini ne tsananin gaske, yini ne tsanani. Wani wurin an kira ta alqari'a, tana kwankwasa zukata da tsorace-tsoracenta da fitintununta da wahalhalunta. An kira ta da sunaye daban-daban daban-daban ran tashin alkiyama. Sunayenta a cikin alqur'ani mai girma ya kai sama da guda 20 da wani abu, kuma duk sunan da ka ɗauka sai ka ga suna ne wacce take nuni akan tashin hankali. Kamar wadda muka kawo alqari'a, kaga alqar'u shine kwankwasa, in aka ce qara'al baba ya kwankwasa kofa, to alqiyama ana kiranta alqari'a, duk inda kaji ana batun kwankwasa kai ka san akwai tashin hankali da bala'i a wurin nan. An kirata at-taghabun, wato buga hanci. Kaga mutum ya zo a duniya kaman zai ɗaukaka ranar tashin alkiyama, amma an riga an gama da shi, an bugi hancin shi, uwar kuɗi ma bata fito ba ballantanari ba. To idan ka duba alqur'ani mai girma ya kirata da sunaye mabambanta, wanda kuma kowace suna daga cikin sunayen nan zaka ga suna ne na tashin hankali da fitina da bala'i. To cikin ababen da za su tsirar da kai a gaban Allah ranar tashin alkiyama shine saba ga son zuciya. Shine malin yace an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sab'atun yudhilluhum Allah ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, mutane bakwai Allah zai musu inuwa ranan tashin alkiyama, ranan da babu wata inuwa sai inuwar Allah. Malamai suka ce babu wata inuwa sai inuwan al'arshin Allah, wannan idafan idafatul mulkiyya ne, da aka ce babu wata inuwa la dhilla illa dhilluhu, babu wata inuwa sai inuwan Allah. To kar kai zaton cewa irin yadda idan rana ta haska ka kake ganin inuwanka, to haka nan Allah subhanahu wataala yake da inuwa, ba abin da ake nufi ba kenan. Abin da ake nufi shine inuwan al'arshin Allah subhanahu wataala, cewa inuwar Allah idafa ne, an jingina inuwan ne saboda mallaka da Allah subhanahu wataala ya yi wannan inuwa, saboda a darajta inuwan, a kimanta ta, a kuma kambama maka ita. Kamar yadda ake cewa masallaci ɗakin Allah, ai babu wani ɗaki face na Allah ne, da ɗaki na da ɗakinka, da ɗakin mai gidanku da ɗakin mai gidanmu, duk ɗakunan Allah subhanahu wataala ne. Amma me yasa aka ce masallaci ɗakin Allah? Idafatu tashrif ne, don a girmama wannan bigire ne, a nuna yana da kima ta musamman. to saboda ana san a nuna maka daraja da wannan inuwa take da shi to shine sai aka ce maka yawma la dhilla illa dhilluhu babu wata inuwa sai inuwan Allah a wannan rana din ka gane girmanta ka gane darajanta kai fafutuka yadda zaka samu wannan inuwa ta Allah subhanahu wataala zaka ƙara fahimtar girman wannan inuwa ta al'arshin Allah ranar tashin alkiyama idan ka fahimci hadisai da suka zo suka yi bayani irin yadda bayi za su samu kansu ranar tashin alkiyama manzon Allah ya bada bayanin cewa za a zazzago da rana a sako da ita tsakankaninka da bayin Allah bai wuce mil ɗaya ba mil ɗaya masu fassarar wannan hadisi kamar mai ruwaito hadisin ya ce ban san mil ɗin da annabi ke nufi ba mil ne na ƙidaya koko mil na abin nan mashayin tozali shi ma ana kiran shi mil haka nan kuma mil na ƙidaya shi ma ana kiran shi mil ko a larabce mil haka ake kiran shi mai ruwaito hadisin ya ce to ban san wanne ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nufi ba to ka ɗauki babban shine mil na ƙidaya za a zazzago da rana tsakankaninta da bayin Allah mil ɗaya wani irin bala'i da tashin hankali kake jin al'umma za ta samu kanta a ciki a yanzu rayuwar da muke ciki ƙididdiga da bibiya yana nuni akan cewa tsakankaninmu da rana akwai miles miliyan 93 kilomita miliyan 150 in a kilomita za ka buga lissafin akwai kilomita miliyan 150 in a miles za ka buga lissafin akwai miles miliyan 93 sannan mu sadu zuwa ga rana kaga wannan yafi ƙarfin tunanin ɗan adam dan ba wani abin da zaka iya misaltawa da shi ka ce ka gane kawai dai abin da zaka iya inda wani abu da zaka iya hararowa sai ka ce daga fada zuwa sabon gari kilomita uku ne mil ɗaya kenan mil ɗaya ne kilomita uku daga fada zuwa sabon gari mil ɗaya ne to ka samu daga fada zuwa sabon gari sai ka samu miliyan 93 kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nisan tazaran ba kaɗan ba ne tazaran ba kaɗan ba ne shi yasa masu kimiyya suke cewa kamar haske irin gudun da haske yake yi ka san haske ne yake gudu a cikin sakan ɗaya zai yi kilomita 300,000 cikin sakan ɗaya ɗas ɗin nan haske yana gudun kilomita 300,000 jama'a to idan haske daga rana zuwa nan cikin minti 8 yake isowa zuwa gare mu cikin minti 8 a kowane sakan ɗaya zai kilomita 300,000 kowane sakan ɗaya ba minti ɗaya ba fa sakan ƙif ɗin nan haske ya yi tafiyan kilomita 300,000 to minti ɗaya fa nawa zai samu to haka nan sannan hasken ya iya zuwa mana wannan duniya to a wannan rana ba irin wannan nisan za a bashi ba za a zazzago da ranar kilomita miliyan 93 nan duk an shafe su sai mil ɗaya za a zazzago da ranar to a yanzu ka lura idan rana tana cikin garjinta ya muke samun kanmu sai ka ga ka a waje iska na kaɗawa ga ka a ƙasan itaciya amma kana fifita kana neman iska kana neman sanyi a daidai lokacin da yake tsakankaninka da ranar nan kilo mil ne mil miliyan 93 ko kilomita miliyan 150 amma kana neman tallafi kana neman agaji in kai mai gumi ne kai tafiya minti uku zuwa biyar sai kaga ka jiƙe sharkaf saboda bala'in tashin hankalin zafin rana To ranan tashin alkiyama za a zazzago da ranan nan ta zama tsakankanin ta da mu bayin Allah ba mu ta wuce kilomita daya ba. Ya kake ji bala'i da tashin hankalin zai kasance? Wani irin gumi kake jin al'umma za ta kasance a ciki? Shi yasa sai Annabi yake cewa akwai wanda yake zunubansa zai sanya ya nitse cikin gumi. Akwai wanda yake zunubansa ta kai ga zai nitse sai dai kanshi ne kawai ke waje. Akwai wanda yake gurgurdan zunubin mutum gurgurdan yanda zai nitse a cikin wannan gumin. To kuma gumin da rana mil ɗaya ta farfasa, ya kake jin zafin shi zai zamanto? Tunda kaga wannan zafin ranan, ai ba za ka daidaita zafin shi da wutan da kake mu'amala da ita ba. To yanzu ranan ta zo mil ɗaya, wani irin zafi kake jin za ta farfasa ruwan da za ka nitse a ciki? To idan ka fahimci wannan haɗarin da wannan barazanan, to a nan ne za ka gane ashe inuwar ranar tashin alƙiyama inuwa ce da ya kamata ka yi fafutuka yadda za ka same ta. Kar ka yi gangancin da wannan inuwar za ta guje maka, saboda ka samu kanka cikin irin wannan bala'in. To bala'in fa ta kai yadda bala'in ya kai yadda ya kai. To shine malamai suke cewa wannan da aka ce fi la dhilla illa dhilluhu, babu wata inuwa sai inuwar Allah, to ana nufi inuwan al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ne. Akwai fassarar da suke cewa inuwan gidan aljanna. A ranar nan Allah subhanahu wa ta'ala zai ni'imtar da waɗannan mutane guda bakwai daga inuwan gidan aljanna, saboda Allah ya ce wa nudkhiluhum dhillan dhalila, za mu shigar da su wata inuwa miƙaƙƙiyar inuwa da ba ta da iyaka. Miƙaƙƙiyar inuwa, inuwa ce nagartacciyar inuwa. Waɗansu malamai suka ce inuwan da Allah subhanahu wata'ala zai shigar da kai kenan gidan aljanna idan Allah ya ce muke ka zama cikin ɗayan mutane guda bakwai ɗin nan. Sai manzon Allah ya ce mutum na farko imamun adilun, shugaba mai adalci, shugaba mai adalci. Duk wani wanda Allah ya bashi jagorantan wani abu ya zama shugaba, to ya zama adil, ya zama mai adalci. Adalci shine ka aje komi a mahallinsa, kar soyayya ko ƙiyayya ta sa ka canza komi daga mazauninsa. Akwai wanda zai zama kawai shi bai san wane ne, amma kuma wanen nan fa shi ya cancanci a bashi abu kaza sai ya hana shi, to kaga ba adalci. Akwai wanda yake bai cancanci kaza ba, amma soyayya ce kadai za ka sa a kusanto da shi a bashi, to kaga wannan haɗari ne, mutum bai zama mai adalci. Kuma adalci yana hukunta ka ƙwato haƙƙin mai rauni daga mai ƙarfi, ka taka mai ƙarfin don ka ƙwato haƙƙin shi, haƙƙi a wuyansa. Kamar yadda kuma adalci yana hukunta kuma kai ma masu ƙarfin adalci kar ka tauye musu haƙƙoƙa. Wato jama'a, musulunci ba yana jin haushin masu arziki ba ne, ba kuma yana jin haushin masu mulki ba ne, ba kuma wai talakawa da marasa shi ƙillilan shi ba ne, a'a ba haka musulunci yake ba. Musulunci kowa nashi ne kawai, adalci. Yadda al'ummarmu yanzu take, ita al'ummarmu ta fi son ta ji kana zagin wani shugaba sai ta tafa maka, kai kai malamin gaskiya ne. Wannan ba hanyar Allah ba ne, hanyar shaiɗan ne. Irin yadda musulunci ke son talaka yake, haka yake son mai kuɗi. Irin yadda musulunci yake son talaka, haka yake son mai mulki. Gabaki ɗayansu bayi ne ga Allah, sai dai wannan Allah ya jarabce shi da talauci, wannan Allah ya jarabce shi da arziki. Kuma kowanne daga cikinsu abin da aka jarabce shi da shi na iya kai shi aljanna ko ya kai shi wuta. Wani babu abin da zai kai shi aljanna sai arzikin da Allah ya ba shi. Wani babu abin da zai kai shi aljanna sai talaucin da Allah ya ba shi a ciki. Haka nan kuma wani arzikin shi ne zai kai shi wuta, wani kuma talaucin shi ne zai kai shi wuta. Da haka duka dai jarabawa ce daga Allah. To haka nan ababin mulki yake. Kar kai tsammanin wai musulunci yanzu wai yana san talakawa ne amma yana ƙin masu kuɗi. A'a, yadda yake son ka talaka haka yake son mai kuɗi. Menene soyayyar da za a yi matalaka? Kada talauci ya karkatar da kai daga hanyar Allah. To kai ma alhaji mai kuɗi, kada arziki ya karkatar da kai daga hanyar Allah.
kowa za a yi mishi adalci sai dai in mai kudi ya zalunci talaka to a taka shi a kwato haƙin talaka idan talaka ya zalunci mai kudi shi ma a hukunta shi akan zaluntan da ya mai kudin nan haka kaida take ko mai mulki to kai mai mulki wannan duk yana daga cikin irin salon adalcin da zaka yi wanda ya dace ka bashi aiki ka bashi wanda ya dace a kusanto da shi a kusanto da shi wanda ya kamata a nisanta shi a nisanta shi wanda ya kamata a tankwara shi a tankwara wanda ya kamata a sakin mishi a sakin mishi wanda ya kamata a yi mishi dariya a yi wanda ya kamata a daure mishi fuska a daure komai ka aje shi inda ya dace to sai ka zauna lafiya a gaban Allah sai ka dace da ni'imar Allah da inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu cikin shugabanni masu adalci domin duk cikan manin shugabanni ne fa ai akalla dai kana shugabancin matanka da ƴaƴanka kai ne shugaba kar ya zama kana da wata ƴar lele cikin mata ai mai ɗakin gabas ita duk laifin da ta yi ba laifi bane amma kaga mai ɗakin yamma bata yi laifin ba sai ka kaba mata magana wannan zalunci ne wallahi gobe kiyama bala'i da tashin hankali zai jawo maka zama mai adalci kawai in zaka bi soyayyen rayukan mata to ita mace abin da take so kullun kai ta dariya da ita ka zalunci ƴar uwarta a lokacin nan ka zama na Allah a wurin ta amma a wurin ɗayan ita kuma kai ba na Allah bane to ita ma da gobe wancan abin da take so kai dariya da ita ka taka wancan ita ma a gurin wannan din yau ka zama na Allah to me zaka yi ka kubuta ka zama kawai adalci kake tsaidawa duk wanda bai daidai ba za a yi mishi hukunci wanda ya daidai kuma za a yaba masa shikenan maganan kawai to idan ka zama wannan Allah zai inwantar da kai a cikin inuwar sa ran da babu wata inuwa sai inuwar sa mutun na biyu wa shabun nasha fi ibadatillahi saurayi da ya taso tun daga farkon kuruciyarsa a cikin bautan Allah subhanahu wataala ina samari addinin musulunci ya san da zaman ku Allah yana nufin ku da alkhairi saurayi ga kunan kuna da yawa ai Mallam Umar yanzu ka kai ma fa saurayi ne wane ne saurayi ne tukuna wanda bai zama dattijo ba ko wanda bai kai shekara 40 ba ai shine saurayi yana da karfi a jiki yana da lafiya to duk saurayin da ya taso cikin bautan Allah subhanahu wataala bai canza ba bai musanya ba bai ja da baya ba har ƙarshen rayuwarsa to wannan Allah subhanahu wataala zai masa inuwa ran da babu wata inuwa sai inuwan Allah me yasa aka keɗe gaban samartaka saboda hadarin da ke cikin wannan gaba babu a rayuwar mutum gaba mai hadari kamar gabar samartaka lokacin da mutum yake jin basira da kwakwalwa kwakwalwar shi tana ja in ka samu dan shekara 15 16 17 komai kake so a duniya zai iya haddacewa duk abin da ake yi zai iya yi ga kwakwalwa yalwataciya ga lafiyan jiki ga karfi a cikin jiki baya ga lafiya kuma ga karfi akwai lafiye da yake bi da karfi amma gaban abin nan samartaka ga lafiya kuma ga karfi ba abin da mutum ba zai iya ba a mafi yawan lokaci kuma zaka ga duk wanda ke irin wannan gaban to ba shi da nauyi da yawa a rayuwarsa zaka hada da wanda yake da mata uku da ƴaƴa 17 ƴaƴa 20 nauyi ya masa yawa to da haka wannan gaban tana da wata wato ainihin tana da wani irin muhimmanci na musamman wanda Allah ya haskaka masa ya tabbatar da digadigansa ya iya bin Allah a wannan gaba ta kuruciya ha ya cancanci Allah subhanahu wataala in wanta dishi a cikin bautan Allah kawai ya taso abin da ya sani kenan bai san banna ba bai san duk wani abu da ya ci karo da hanyar Allah ba ya taso akan haka ya rayu ya takura zuciyarsa bai sake ma zuciyarsa ya bi ya sheke ya hole kamar yadda suke cewa ka ci kuruciyarka shi bai yadda da wannan ba wai kuruciyar ne sai ya mata tabaibayi to irin wannan Allah zai ni'imtar da shi zai inuwantar da shi a cikin gidan aljanna ran da babu wata inuwa sai inuwan Allah dama manzon Allah ya ce akwai wanda za su shiga aljanna. Allah yana dariya ga waɗansu mutane za su shiga aljanna fis-salasil, a cikin sarƙoƙi za su shiga aljanna. Amma kuma Allah yana dariya, yana musu dariya, yana jin dadi. Da malamai suke bayani akan menene shiga aljanna a cikin sarƙoƙa, cikin fassaran da aka yi shine wanda zai shiga aljanna alhalin yema kanshi tabaibayi da sarƙoƙi a rayuwar duniya. Yanzu ana yayin shaye-shaye ne, sai ya tuna girman Allah sai ya fasa shaye-shaye, yema kanshi tabaibayi kenan. Ana yayin holewa ne, kowa yana da budurwarsa, yana da wata farkanshi a waje, shi sai ya takura kanshi bai samu wannan ba. Yanzu ana yayin ne kawai ko ta ina ma ka nemi kuɗi, ko ka saci wayan wani, ko ka saci dukiyan wani, ko ma ta ina ya takura kansa. Yanzu ana yayin ne kana da ƙarfi, kana da ƙuruciya, ka zagi duk wanda kaga dama ya takura kansa, bai bangan siyasa ba, bai ɗauke-ɗauke ba, bai shaye-shaye, bai zama problem ga al'umma ba. Shi abin da ya sani kawai bautan Allah subhanahu wa ta'ala, neman ilimi, aiki da ilimi, girmama manya, tausaya ma ƙanana, taimakon al'umma, kawo ci gaba ga al'umma, yin addu'a ta alkhairi ga al'umma, yin addu'a ta alkhairi ga shuwagabanni, kyakkyawan zato ga mutane, bai san komai sai bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai mishi inuwa ran da babu wata inuwa sai inuwarsa. Allah ka sanya mu cikin waɗannan mutane. Mutum na uku, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, mutumin da yake zuciyarsa ta riga ta rataye, tana rataye ne da masallatai. Malamai suka ce yana son masallaci ɗakin Allah, yana kuma lizimcin ɗakin Allah, yana kai komo tsakankanin shi da ɗakin Allah, soyayya ta zuci, yana son ɗakin Allah. To ka koga duk abin da kake so zaka kana lizimtan shi, yana lizimtan ɗakin Allah. Suka ce kafiru tardaj, duk inda ka gan shi daga ina na fito masallaci ne, me aka yi kuma ai mun yi karatu ne, na zufa a mun yi sallah ne. Da haka in sallah ne masallaci, in karatu ne masallaci, mun je lacca ne, mun je kaza ne, mun je sulhu ne, mun je tattauna ne akan maslahar da za a samar da tsaro. Bi ma'ana shi dai Allah ya rataye zuciyar shi da masallaci. In hidima ne yi ma masallaci, saboda me? Allah ya rataye zuciyar shi da masallaci. Ba zai dai bar masallaci cikin kazanta ba, zai tsaftace masallaci, zai kansasa masallaci, zai gusar ma masallaci da duk wani abin da yake abinki. Akwai masallacin da zaka je ka je na wari, to shi Allah ya riga ya rataye zuciyar shi da masallaci, ba zai yarda da wannan ba, ba zai yarda da wannan ba. Yana tsaftace masallaci, yana gyara duk abin da yake da alaka da masallaci, kuma yana kiyaye masallaci alfarmansa, baya daga sauti, baya ketare haddi, baya wasanni na banza a cikin masallaci. Saboda me? Saboda Allah ya riga ya rataye zuciyar shi da masallaci. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata sharan masallaci take yi, ana daukan ta kaskantacciya, ashe mata ce mai daraja, da ta mutu ba a gaya ma Annabi ba. Yace wai ina matan nan, matan ma a cikin hadisi aka ce baka ce irin mu ne, aka ce ai ta rasha manzo Allah. Manzo Allah ce subhanallahi, me yasa ba ku gaya mun ba in mata sallah? Aka ce ai mun ga ka kwanta ne, dare yayi, kawai sai muka yi mata sallah. Annabi ya ce ku kai ni kabarinta, tana share masallaci. Allah ya bata daraja. To me kake tsammani masu share masallaci, masu haskaka masallaci, ta yaya za a yi kabarin ka ya duhu kana haskaka ɗakin Allah? Ta yaya za a yi Allah ya duhu ya sanya ka kai wari a cikin kabari ko ran tashin alkiyama, bayan kana kansasa ɗakin Allah, kana hidima ga Allah a ɗakinsa? To me irin wannan abu na farko da Allah zai masa a filin tashin alkiyama, shine Allah ya inuwantar da shi daga inuwan al'arshinsa, saboda irin wannan bala'in tashin hankalin zafi. Allah ka sanya mu cikin su. Mutum na hudu, wa rajulun, rajulani ko wa rajulani, tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, da mutane biyu da suka yi soyayya saboda Allah, sun haɗu a tafarkin Allah har suka raba a tafarkin Allah, suna ƙaunan junansu. Haɗuwa na wucin gadi da rabuwa na wucin gadi ko haduwa na dindindin da rabuwa na dindindin duk yana dauka haduwa na wucin gadi irin wanda muke haduwa yanzu kawai a masallaci kuke haduwa da mutum ko kuka hadu da mutum a masallaci ko gurin wata lacca ko wani abu mai kama da haka sai kuka kaunaci juna saboda wannan haduwa ce fi sabilillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura wanda ka dirshi a masallaci baka san shi ba bai san ka ba sai dai kawai kun yi sahu liman yana cewa istawwa itadlu istaqimu wala takhtalifu sai ka kaunace shi akan haka sai ya kaunace ka haka nan kuka zauna a masallacin nan kuka yi abinda za ku yi na sallah kuka yi abinda za ku yi na karatuttuka wa'azoza da waye har kuka rabu akan haka to Allah zai muku inuwa ranar tashin alkiyama ko kuma aqila haduwa ce ta dindindin kaga wani mutum ka kaunace shi fi sabilillah ka nemi zama da shi ko zama ta hada ku na dindindin wannan zai iya daukar namiji ko mace ka kaunaci wata yarinya fi sabilillah saboda kikkiawan zatan da kake mata irin kikkiawan alakanta da addini ka kaunace ta saboda haka kai ne mai aurenta saboda haka kuka zauna akan turban imani da dadi ba dadi ana takura ma zuciya abinda baka so abinda baka so amma kuma shari'a ta yadda zaka takura zuciyanka kai ita ma abinda baka so amma shari'a ta ce te maka zaka takura zuciyanta kai abinda kake so amma shari'a ta hana zaka bari ita ma abinda take so shari'a ta hana zaka bari ko ka rayu akan ka da dadi ba dadin nan har Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwanku ko daya daga cikin ku to kun shiga cikin rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi daka wannan babin soyayya ne fi sabilillah wannan na nuna maka falalan da soyayya a tafarkin Allah yake shi shi yasa in zaka yi soyayya dan uwa kai soyayya lillahi wa fillahi kai soyayya kawai saboda Allah soyayya saboda duniya duniyan tana gushewa wanda ka so shi saboda kudin shi to in ya zama talaka fa kaga soyayyan ta kare wanda ka so shi saboda kyau in yi hadari fa ba kyan ko in mace ce ta haihu daya ta haihu biyu ta haihu uku duk sunadaran da yake su ne kyau a jikin mutum yanzu babu kyau ba wadannan sunadarai bane suke nuna kyau to duk inda mace ta haihu 5 6 7 8 ba lalle kaga wadannan sunadaran ba in ma suna nan zaka duk sun yi expire yanzu ana tadi ne na sababbin jini to kaga in kyau ne kawai to can nan yana da iyaka haka ne in mulki ne mulkin na iya kubucewa yau naji wani abu da ya bani al'ajabi a rayuwana baicin malami ne ya gaya mun kuma a gaban shi ne aka yi wannan abu wallahi da ban ba zan gamsu da wannan cikin sauki ba wai wata mata ne take auren wani mai mulki ba zan faɗi mulkin ba ba zan faɗi kuma a garin ba tana auren wani mai mulki haya 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 aka zo sai aka kwace mulkin ana kwace mulkin ya tayya 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 ta san yadda tarbu da wannan mijin wanda aka nada mu wannan mulkin aka bashi wannan mulkin shi ta koma ta aura ko wata hanya ta bi wata hanya ta bi wata makira ce fa ta auri wancan to kun san abin ban al'ajabi shi ma wannan din sai ya fada kan turban da wancan ya fada sai aka kwace mulkin sai aka ce a dawo mafoma da abin shi ta rabu da wancan din kuma ta sake dawo ta auri wannan abin ya ƙara juyawa abin kaman ban alkamun wani almara aka sake kwacewa aka ba wannan kuma ta sake rabuwa da wani dan ta koma mu wancan shi ne ba da labarin ya ce wallahi sai da ta auri kowanne daga cikin su so uku kuma duk lokacin da ta auri wancan sai ta haihu da aka can ta haifi yaya uku can ta haifi yaya uku malami ne ya gaya mana wannan dazu-dazun ne yake ba mu wannan bayanin kaga hankali ai ba zai karbi wannan cikin sauki ba to wata haka take ita kawai ina mulkin take shi take bi da kullakullanta da makir to abun ma ban al'ajabin ta dai rabu da kai saboda an karbi mulki a hannunka ta je ta auri wanda aka ba gobe kuma sai ta sake dawo maka in mulkin ya dawo kai ka karbe ta shine abun ban al'ajabin kuma har ta sake rabuwa da kai kuma ta sake dawowa kai wannan da ban al'ajabi a ciki da ban al'ajabi to kaga irin wannan haduwan ba lillahi bane irin wannan ba za ta riba cikani ba tana iya samun duniya amma na banza amma kai kai kauna fi sabilillahi wanda baya gushewa in dai mutun yana nan akan tafarkin Allah kai ma ba za ka canza ba to zai gadar maka da inuwan Allah ran da babu wata inuwa sai inuwan Allah mutun ne biyar wa rajulun da athum ra'atun ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله متمن دا وتماتا امراه وتماتا دعته تكراشي تنيميشي دا زنا كما وني ابنت غومشي ذات منصب وجمال ماتن ير ملكي كما غا تكيكاوا اما wannan lokacin فقال اني اخاف الله سيتي انا صورن الله ko dai ya fadi da baki yace mata wance ki hakuri ina jin tsoron Allah ko kuma a aikace yayi abin da zai guje ma wannan fasadin saboda irin tsoron Allah da ke cikin zuciyarsa wannan mutumi sai Allah ya mishi inuwa ranar tashin alkiyama ba ku gane hadarin da ke wurin nan ba a dabi'an dan adam duk dan adam yana son kyau ko akwai wanda bai son kyau wannan kaka dauka wai a mace kawai a komi waye bai san kyau ka sa riga a ce ka aiko ta yi maka kyau da ka sa riga a ce ka da Allah jibe ka wanne shi maka dadi a ce ta yi maka kyau ba wanda bai san kyau ga fari ga baki ba wanda ba zai zabi fari ba ba wanta ba ba fari ya fa baki ko kai mene ra'ayin ka da fari da baki wanne bi fari yafi ko ba haka bane a cikin gidan aljanna akwai farari amma kaji an ce maka akwai bakake fari yafi la shak ran dan adam yana son kyau to sannan ga wannan baiwar Allah tana da matsayi ir wani mutum ne babba ko ita ce babban ma karan kanta wata minister ce wata gwamna ce wata commissioner ce wata kaza ka san duk wanda ke da irin wannan matsayin gangan jikin shi ma fatan jikin shi ma yana nuna maka irin matsayin shi ai dan abin da yake ci ba irin wanda kake ci bane abin da yake sha ba irin wanda kake sha bane kuma ran dan adam yana son ya karkata zuwa ga mai mulki akwai wanda yake wa kawai shi yanzu kawai sai kira waya a yanzu muka gama magana da excellency da gwamna sai ya fito yana ta talla wallahi da zuma mun yi waya da gwamna to dun kai waya da gwamna sai meni a wai yanzu nan abin alfahari ne yayi waya da gwamna kuma ta sanadiyin wannan din sai a mutunta shi akwai wani sarki da aka ce wani talakan shi ya taba yi mishi wani abin alheri sai ya ce ya faɗi abin da yake so a yi mishi sai ya ce Allah ya ce miki sarki ba abin da nake so ka yi min sai dai kawai idan ka fita ran gadi ka zo wucewa ta garinmu kawai ka ce ga Allah a kira in zo in faɗin gaishe ka shikenan abin da nake nema sarki ya ce kawai wannan shine ya ce to shikenan sarki kuma ya rike mishi wannan amana sarki yana cikin tafiya ana ran gadi an zo daidai garin sai ya ce ku dakata ba nan ne garin suwana ba aka ce eh to yana nan kuwa aka ce yana nan kafin sarki ya rufe baki an je an kira shi ya zo ya gaida sarki tun daga lokacin mutane suka ce tabbi yanzu wani kiman shi ya kai ma sarki ya sa a dakatar da ran gadi har sai ya zo ya gaisa da sarki shikenan daga lokacin nan ko tafiya yake sai ga ana jinjina mishi ballanta na je office ɗinka ya ce na zo kai ma mu gaisa ne sai ka ji kana tsoron ka in dai da wani abu ai bayani to haka ran dan adam yake to a samu mace mai matsayi ga kyan halitta Allah ya bata yanzu ba kai ne zaka sadu zuwa gare ta ba dan yadda zaka sadu zuwa gare ta shine mai wahala to yanzu ita ne ta kawo kanta gare ka kun gane inda hadarin yake ita ce ta kawo kanta gare ka ba wata wahala ba maganin yanzu ya za a yi in wannan ministan in santa bane a ita ce ta biyo ka har yadda kake a wannan din dakin naka da gado yana kiki amma gaji an cire shi sai dan wani katifa tun kana secondary duk ya gama na kishewa ta biyo ka har dakin ka ta ce wani ni na zo gurin kai kawai ni yawa dakin ka nake son kwana kai ta mutsu mutsu an kawo 19 na arziki da ababen ci da ababen sha da ababen kaza komi ya ji tace maka hai talaka kuma kana sanar da cewa babu wanda ya san halin da kake ciki sai Allah Allah ne kadai zai iya sani kai a wannan lokacin ka iya guje mu wannan wallahi sai wanda Allah ya sa yana da rabuwa inuwan Allah ranar tashin alkiyama sai wanda Allah ya sa yana da rabu to shi yasa wanda ya fada cikin irin wannan hadarin amma ya takura zuciyarsa ya ki sallama ma zuciyarsa ya fada zuwa ga wannan babban alfashan lalle ya cancance da ce da inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah Allah ka tsamar da mu daga fitinan rayuwa da na mutuwa yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin sai kuma mutumin da mutum ne shi da kenan ko ko na bakwai na shi da kenan wa rajulun da mutumin da yake tasaddaqa bi sadaqatin yayi sadaqa da wata abin sadaqa fa akhfaha ya boye ta hatta la ta'lamu shi maluhu ma tunfiqu yaminuhu saboda irin kyakkyawan buyen da ya gurin yin wannan alkhairin hagun shi ma bata san abin da daman shi ta bada ba wannan kinaya ne na boye sadaqa a to hannun hagu ma misali bata san abin da dama ta bada ba ballantana matan shi ballantana ayyan shi kun gane ballantana kuma je yana maka terere da ya madi da a gari to irin yadda ya takura zuciyar shi ya aiki ni imani to ya cancance da ce da inuwar Allah ranar da babu ta inuwa sai inuwar Allah amma malamai suka ce wannan a cikin sadakoki kenan na mustahabbai sadakokin da yake ba wajibai ba sadaqa ta wajiba irin zakka ita bayyana ta ake so ayi a to in ka boye ai ba mu san kana yi ba sai ni ta Allah ya isa mu ce akwai haƙƙin mu a wuyanka baka ba mu ba ko ba haka ba tunda haƙƙin Allah ne haƙƙin bayin Allah ne a cikin dukiyanka ba naka bane sai talaka sai ta Allah ya isa amma in zakka zaka yi to ka fito da shi menene fitowa da shi shine sai ka aika ma wani gayi nan zakkan dukiya na ne na fita wane ma ga yinan zakka ce to kaga sun san kana yin zakka kuma wani ma zai dauki darasi daga wannan sai ga a'a to wane ma da bai kai ni ma yana fitar da zakka ballantana ni to ni ma bari in rike ki to amma in ta sadaka ce kawai ta yau da kullum to aka ce ana son ka boye ta ita ma akwai lokacin da yake bayyana tan zai fi maslaha sai a bayyana ta in tubul sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum akwai gaba gaba ne to amma dai wannan ana batu ne akan wanda yake yin sadaka da ba ta wajiba ba to shine mutun ne shida mutun na bakwai wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fabat aynahu mutumin da ya tuna Allah ake be shi da Allah ya zauna kididdige zunubansa yayi tunanin to ya zamu kwashe da Allah shin Allah zai yafe mun ko Allah zai kama ni da su sai ya fashe da kuka shi da Allah saboda tsoron tsayuwa a gaban Allah ranar tashin alkiyama ya tuna da ni'imar Allah da aljannan Allah anya nayi abin da Allah zai bani wannan irin wannan dawwamammiyar ni'ima nayi abin da Allah zai bani ita kuwa sai ya fashe da kuka shi da Allah to zai dace da wannan ni'imar da wannan inuwar ranar da babu ta inuwa sai inuwan Allah ko kuma ya karanta alqur'ani zikirullahi sai kuka saboda wata aya da ta bugi zuciyarsa ko kuma ya ambaci Allah yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zuciyarsa tana karanta mishi abin da yake fadi sai kuka ko kuma ya kalli halittun Allah na sama da na ƙasa yaga irin yadda Allah ya ƙware wurin iya juya al'amuransa yaga irin yadda Allah ke saukar da arzikinsa al-safi wa ma nunzilahu illa bi qadarin ma'lum can a ba su ruwa can a hana su can a ba su da yawa can a ba su kadan in aka ba can da yawa sai su yi shuka sai su yi kaza in aka ba can kadan sai abu kaza sai ta fito in aka ba can daidai haka nan kaga yadda Allah madaukakin sarki ke raba arziki na ruwa inda yake raba arziki na dukiya irin yadda Allah yake kashewa yake rayarwa yaga irin yadda Allah ya sanya ƙwarewa wurin juya halittunsa wannan sai ya duke zuciyarsa sai ya zubar da hawaye shi ma zai dace da inuwar Allah ranar da babu ta inuwa sai inuwar Allah wannan hadisin kenan da malai ya kawo ga inda malai yake so ya kai sai ya ce qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim yana cewa idza ta'ammalta sab'a idan ka nazarci wadannan mutane guda bakwai allazina yuzilluhumullahu fi dhillihi fi dhilli 'arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu wadanda Allah zai inwantar da su a cikin inuwan al-arshin sa ranan da babu wata inuwa sai inuwar Allah sai inuwan al-arshin wajadtahum inna manalu zalika dhilla bi mukhalifati al-hawa zaka samu gabake ɗayan su sun dace da wannan inuwar Allah ne saboda sun saba ma bin san zuciyarsu dukkan zaka kallo waɗannan guda bakwan zaka ga menene babban aka ce cikin kalma daya duka mutane bakwan nan wani irin aiki ne suka yi suka dace da inuwar Allah ibn qayyim yace sun saba ma bin san zuciyarsu duk cikan su mutum bakwai din nan kaga dai ayyukan nasu ya sha bamban to amma me wani abu ne ya hada su shine saba ma bin san zuciya yace fa innal imama al musallit al qadira yace idan kai dubi zuwa ga wannan shugaba wanda yana da mulki kuma yana da iko la yatamakkanu min al adli illa bi mukhalifati hawahu ba zai taba yin adalci ba sai in ya saba ma bin san zuciyar shi idan shugaba ya kasa saba ma zuciyar shi sai ka zai kusanto da wannan wanda ya kamata a nisanta shi ne sai ya nisanta wancan wanda ya kamata a kusanto da shi ne sai kaga ya taka wannan wanda ya kamata a daukaka shi ne sai kaga ya daukaka wancan wanda ya kamata a kasantar da shi ne to shugaba ya sa san rai kenan amma in kaga shugaba ya iya bin komi akan tsari akan adalci to wallahi ya saba mu san zuciyarsa saboda idan da so samu ne da ƴaƴana da makusantana da masoyana duk in gansu su suke kewaye da ni to amma yanzu wannan ba shine kuma daidai ba abin da yake daidai shine wani dake jam'iyya kaza wani dake da gari kaza wani dan hamayya ne shi ma amma shi ya cancanta to duk mu dauko su zo kawai su taimaki kasa to duk shugaban da kaga waye wannan ai ya iya saba masa san zuciyarsa ko ba haka bane ko a masallaci ba ka yi sai ga liman ya fi san wanda kawai in ya ce mishi yi kaza kawai zai cikin jikin shi na rawa amma wanda zai tsaya ce a liman gaskiya ba daidai ba ne gaskiya ba bai daidai ba bai yi ba ya kamata ai kaza ai kaza ai kaza ne to sai ga liman ma bai san ya rika yi shi ya fi san wancan ballantana ka je ofisoshin gwamnati ka je gurin chairman ka je gurin gwamna ka je gurin shugaban kasa ka je gurin sarki duk wanda yake jin ko da shi ya cancanta amma ba zai rika sallama maka yana mika maka wuya ba sai kaga ba za ka so ka yi da shi ba komin cancantin shi to da wannan sai ya cire galibin shugabanni daga turba na adalci to mu roƙon da muke ma Allah duk abin da ka jarabce mu da shi ne mulki ko a gidajen mu ne Allah ka azurta mu da adalci ibn qayyim ya ci gaba da cewa washabu al-mu'affiru li'ibadati Allah ala da'i shababihi yace wannan saurayi wanda ya fifita bautar Allah akan abin da kuciyarsa take kiran shi zuwa gare shi laula mukhalifati hawahu lam yaqdir ala zalika bai cin ya saba ma san zuciyar shi ma da ba zai iya haka ba kai yanzu saurayi da kazo ka zauna a masallaci wadansu suna nan adaba wadansu suna nan adakali suna fira bai cin ka saba ma san zuciyarka ya za a yi ka iya wannan duk saurayin da kaga ba lalatacce ba wallahi ya takura zuciyarsa ka ga yana nan shi tutur kawai hanyar Allah shi kawai ya kasance in kana fil harasa kana fil harasa in kana fil saqati kana fil saq shi aikin Allah kawai ya sani bai san ma banna ba ba shi da dakali ba shi da gurin fira sai dai makaranta sai dai masallaci sai dai guraren alkhairi wallahi ya saba ma san zuciyarsa mal ya ce war rajul alladhi qalbuhu mu'allaqu bil masajid انما حمله على ذلك مخالفه الهوى الداعي له الى اماكن اللذات yace wannan wanda zuciyarsa tara ta yi ga masallatai ai babban abin da ya dauke shi akan wannan shine da ya iya saba ma bin san zuciyarsa wannan wacce take kiran shi zuwa ga ka kala masallaci man akwai takura ka je guraren holewa yanzu an kawo masallaci zama kawai zama ba irin zaman da kaga dama kake yi ba kana son ka zauna wani ya ce ka dan matse shi dole ka matsa dole ka matsa ka dan bashi dama in ka zauna baka isa ka bude baki kai maganar ka faɗa abin da kaga dama ba in ka daga sauci a ce maka Allah ya hana in liman ne yana cikin khutuba a ce maka ba a magana in ana karatu a ce maka ba a magana illi man na sallah baka motsi mai karfi in an gama sallah a ce maka ana son ka ambaci Allah irin wannan takura haka in ba ka saba musan zuciyanka ba za ka iya ta illa an gani to duk wanda kaga ya iya lizimtan masallaci yana kaunan masallaci ya lizimci masallaci yana kai ko mutsa kankanin shi da masallaci to ya saba musan zuciyarsa ne sannan iyayen wannan wal mutasaddiqu al mukhfi li sadaqatihi wannan wanda ya bada sadaka ya boye sadakarsa an shimalihi wanda ya boye mahagunsa ma bata san abin da dama sa ta bada ba laula qahrihi li hawahu lam yaqdir ala zalika bacin ya saba musan zuciyarsa ai da ba zai iya wannan ba zuciyar shi za ta gaya mishi ne ka bayyana mana kowa san kai ma dai kana sadaka kai ma ka bai kai kila kun gane sai zuciyar shi ta gaya mishi ka bayyana mana dan san kana yi to amma ya saba musan zuciyar shi sai ya boye amma ina son ku tantance tsakankanin bambancin sadaka da kuma kyauta na sha bambance muku ita sadaka ana yin ta ne kawai don gidan lahira don Allah da gidan lahira kyauta ko kana yin ta ne domin samar da soyayya ko kuma dawwamar da soyayya to kaga in kana neman ka samar da soyayya ne kana da bukatar wanda ka ba kyautar ya san ka bashi dan kana neman ka gayyato soyayya ne kuma annabi ya baka lasisin haka yace tahadu tahabu ku yi kyauta sai ku yi soyayya da haka yanzu idan ina son ka kaunace ni sai in maka kyauta in kana son kaunace ka kai min kyauta in kana son wance ta kaunace ka ustazu kaga wannan maganin farin jini ne aika sadin ko manzo Allah ya bada in kana son ta kaunace ka karasa yadda zaka yi shire kyautanka sai ka sami yayyanka ko mahaifiyarka sai ka ce ga Allah mama da Allah in kin je gidan suwanci don Allah a ce ga wannan aba Zainab kaga ai sako ya riga ya gama isa sako ya isa a bata a ce gashi Umar ya ce a kawo mata shikenan magana ta kare soyayya ta kulli sai dai ko maganin sa rana kawai da aure yawa ce dai irin dattawa wanda ga yanan suna da farin gemu in kana son ta kaunace ka cikin sauki ba sai an kai rana ba ruwa rana ba to karka wahalar da kanka da yawa in kai addu'anka kai istikharanka shirye kyautanka kawai sai ka ba matanka ka ce je ki samu wanci ki kira wanci har daki ki ce mata mai gidan ne yace gashi an koma makaranta za a biya school fees ko shine yace to ga wannan 50,000 a biya school fees misali ko kuma matar ta haka ko kuma wata naka ta dauka ta kai gidan ta ce gashi mai gidan ne yace ya san su wanci za su koma makaranta to ga wannan a biya school fees kaga magana ta kare tahadu tahabu yawwa tahadu tahabu to da haka in kyauta ce ka bayyana ta a sani saboda a samar da soyayya ko a dawwamar da soyayya amma in sadaka ce fa ita sadaka ba neman soyayya kake da ita ba neman Allah ya gani ne kawai to shine ake bayanin nan mali ya ce wallazi da'athum wallazi da'athu almar'atu aljamila fi sharifati wannan mutumin da mace kyakkyawa mai matsayi ta kira shi akan alfasha fa khafa Allah azza wa jalla sai ya ji tsoron Allah mai girma da buwaya wa khalafa hawahu sai ya saba musan zuciyarsa wallahi ina gaya maka abin ba cikin sauki bane in kana son ka gane abin da wahala ka hararo mene annabi Yusuf ya gaya ma Allah lokacin da wancan matan ta nime shi abin da ya ce wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilina ya Allah in fa ba ka kawo lubufinka ka karkatar da ni daga wannan abin da suke kira ni akai ba ya Allah zan fada musu zan yi abin da suke so kuma a wannan lokaci na zama cikin jahili kuma ka tana da wala qad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbihi ta himmatu da shi ma fa ya himmatu da ita amma akwai burhana rabbihi akwai wahayi da yake karba daga Allah akwai tsoron Allah da ya kimshi a cikin zuciyarsa to wannan shine ya bashi kariya to kai baka karban wahayi to yanzu abin da zai rage maka kawai ka saba musan zuciyarka ka shiga cikin masu tsoron Allah kuma Allah ya baka inuwarsa ranan da babu wata inuwa sai inuwarsa mala yace wallazi zakara Allah azza wa jalla khaliyan wannan wanda ya ambaci Allah a kebe fa fabat aynahu min khashyatihi wanda idanunsa suka gangarar da hawaye saboda tsoron Allah inna ma usaluhu ila zalika mukhalifati hawahu ai saba mu san zuciya ne kai shi zuwa ga haka shi yasa ya zauna ya kirfa wutan Allah yayi kuka ya kirfa rahaman Allah da aljannan sa yayi kuka ya kirfa sunayen Allah da sifofin sa yayi kuka ya kirfa halittun Allah da yadda Allah ke jujjuya halittun sa yayi kuka inda ya ga dama sai ya dauka kawai kai duk kawai rehu ne kaji kawai ta sharholiyar sa malai ce falam yakul li harril mawqifi wa araquhu wato bai kasance ga tsananin zafin filin tashin alkiyama ba da irin gumin da zai faru a cikin sa wa shiddatuhu da irin tsananci tsananci da za su faru a ciki sabilun alaihim yawm alqiyama da zafin da gumin da tsananci tsananci tsanani na tashin alkiyama ba shi da wani dama akan su Allah ya kubutar da su daga wannan bala'i wa ashabul hawa su ku yan san rai قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ duk wani irin bala'in zafi da bala'in gumi ya kai musu kololuwa ranar tashin alkiyama wa hum yantaziruna ba'da hadha dukhul sijin alhawa bayan wannan zafin da tsananin da wahalan kuma suna nan suna jiran su shiga cikin kurkukun bin san zuciya a cikin wutan jahannama Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mu to wannan dai duka malai ya kawo wannan hadisi ne da wannan fassara da al-Imam Ibn Qayyim yayi saboda ya nuna maka cewa bin san zuciya saba ma bin san zuciya yana amintar da kai daga wahalhalu da fitintunan ranar tashin alkiyama da haka jama'a ko ne daga cikin mu sai yayi da gaske sai yayi da gaske sai ka yaki zuciyarka tukuna ka takura mata kai mata ta baibayi to a lokacin nan ne zaka iya saba ma san zuciyarka sai ka zama duk abin da ya taso kawai ina ne adalci yake ina gaskiya take ina abin da ya dace yake kawai shi zafi ko da kuma wannan zai cutar da gangan jikinka ko zai cutar da gidanku ko zai cutar da kai a babin dukiya to amma dai ka saba musan zuciyarka to sai Allah subhanahu wataala ya amfani da wannan sai ya sadar da kai da inuwan sa ran da babu wata inuwa sai inuwan sa subhanahu wataala to ina ganin nan ne kamata mu dakata insha Allah taala sai a zama na gaba kuma sai mu ci gaba da kawo irin fa'idojin da bawa zai samu idan ya saba mu jin son zuciyarsa abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe ka gafarta mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika